بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا اتشي حلقة متبيو اتشكين كراتو قدر السادة قلتا في إحياء علوم الدين نا الإمام محمد ابن محمد أبو حامد الغزالي. الإمام الغزالي يعود على تعريفه. وعند بيسن الإمام الغزالي با بيسن تاريخ الإمام الغزالي با وليفين واتو معلميني كوليفين وعند يوجب سنر بني أليفين سنيدة أتشي بيسن إرن إمام الغزالي با تاريخ المسلمين. وما جد أحكدي أطبيع أنكرن تلتافن باين الله akan so a fara da bayani gajere kwarai da gaske takaitacce akan su da rayuwarsu. Al-Imam Ghazali an haife shi a Bos shekara ta 450 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, inda ya fara karatu a wannan garin na Bos a wajen malaminsa bayan wafatin mahaifinsa da kuma gajiyawan mai kula da shi a lokacin wanda mahaifinsa ya yi masa wasiya da shi da ɗan uwansa Ahmad ce wani koyar da su a rubutu. Ya yi karatu gwargwado a wajen malaminsa Ahmad ibn Muhammad al-Razikani a Bos. Bayan nan ya tashi ya tafi garin Jurjan, inda ya zauna a wajen shahararren malami a wannan lokacin Abu Nasr al-Isma'ili, ya yi karatu mai yawa a wajensa. Akwai kissa muhimmiya wacce ta ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen canza majiran rayuwar al-Imam al-Ghazali a wannan lokacin. Shi ne lokacin da yake dawowa daga garin Jurjan zuwa Bos bayan ya yi karatu a wajen malaminsa Abu Nasr. Yan fashi sun tare hanyarsu, sun kwace dukkan abin da suke ɗauke da shi. Daga ciki sun kwace dukiyoyinsu da kayansu. Imam al-Ghazali a lokacin littafansa da ɗan abubuwan da ya ƙayyado na ilmoma daga wajen malaminsa suna cikin waɗannan gafakarsa da suka kwace. Sai aka sai ya shiga binsu. Shugaban yan fashin ya ce, ka koma, kada ka rasa rayuwanka, kada ka arraba kanka ga halaka. Ya ce, wallahi wani ɗan gafaka ne tare da ku, na san duk ilimina ne, karatuna ne a ciki, kuma na san ba abin da za ku yi da shi yarwa za ku, nake roƙonku ku dawo min da shi, ba kuɗin ya dame ni ba. Shugaban yan fashin sai ya masa dariya ya ce, ya za ka ce kana da ilimi alhaliya, kuma kana faɗin cewa mun kwace ilimin naka, yanzu ina ilimin yake? Wannan maganar ita ta farkar da Imam al-Ghazali. Al-Imam al-Ghazali Allah ya kara masa rahma, ya gane cewa ashe akwai wani aiki a gabansa. Shi ne duk abinda ya karanta ya tabbatar ya haddace. Akwai darasi mai girma a nan wajen, so da yawa Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da kyauta cikin jarabawa, kamar yadda masana Allah suke cewa al-mihanu fi tayyihal minah. So da yawa jarabawa a cikinsu akwai kyauta na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana suratul baqara, kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan haka ba duk lokacin da mutum ya ga jarabawa ne zai sami tajir da kunci, yayi fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya maida wannan jalalar jamala, ya maida wannan jarabawa kyauta daga wajensa subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Ghazali daga nan ya dukufa a garin Bos shekara uku, yana haddace dukkan abin da ke cikin wannan gafakar tasa, saboda kada wani dalili ya karasawa ya rasa wannan tarin ilimi da ya ɗauko koko da yake cikin ɗauka. Wato dai a irin abin da Imam Shafi'i yake faɗi, ilmi man haythu ma yammamtu yatba'uni qalbi wi'a'un lahu la batna sunduqi in kuntu fil bayti kana al ilmu fihi ma'i aw kuntu fis suqi kana al ilmu fis suqi. Al-Imam al-Ghazali bayan shekara uku a garin Bos yana haddace waɗannan abubuwa da suke cikin takardun iliminsa da ya tara. Ya koma garin Nisabur, inda nan ne aka sami ainihin taura ta ilimi mafi girma a tarihin al-Imam al-Ghazali. Ya haɗu da malamai da dama, amma mafi girman malamansa a wannan lokacin babu irin shahararren malami Imam al-Haramain, wanda a hannunsa al-Imam al-Ghazali ya takharruj al-Imam al-Juwayni. Imam al-Ghazali ya yi karatu mai yawa a hannun Imam al-Haramain, wanda har ya kaiwa Imamul Haramain na masa kirari da ce masa Bahrul Mubtiq. Bayan wafatin Imamul Haramain, Imamul Ghazali ya koma Baghdad a shekara ta 482. Ya shiga Baghdad, ya sami girman kwarai matuka a garin Baghdad, inda wazir, al-wazir Nizamul Mulk ya nemi ya ci gaba da karantarwa a makarantar Nizamiyya, wata makarantar da ake jinginawa zuwa ga shugaban wazir Nizamul Mulki, wanda Imamul Ghazali a wannan lokacin duniya ta tunfaro shi da dukkan ma'anonin karbuwa, sarakuna da wuzara da alƙalai da manyan malamai da wujaha'un nasai sun zama watan kowannensu yana so a ce ya sami lokaci ya zauna da Imamul Ghazali, ya ɗauki ilimi a wajen Imamul Ghazali. Babban malamin Malikiya, Al-Imam Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki, yana cewa ya shiga Baghdad, ya sami Imamul Ghazali wani lokaci yana zaune da fiye da manya-manyan jagorori wanda ake faɗa suke faɗi a ji, wanda ake jin maganansu a fannonin ilimi da jagorancin rayuwa, fiye da 400 a majalisin Imamul Ghazali suna kewaye da shi don ɗaukar ilimi. Imamul Ghazali yana cikin wannan yanayi na iqbal na duniya, na iqbal na mutanen duniya, na iqbal na shuhura, na zuyu'us sit da sauransu gaba daya, ya ga cewa lokaci yayi da zai yanke wa dukkan waɗannan abubuwan, ya koma zai inqita'i zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya, ya canza tsarin rayuwarsa, ya koma wato tsarin ibada da halwa, da yawaita tafakkuri, da zama da fuqara, da zama da sufaye, da wato ko shigar da ruhi cikin zahirin ilimin da ake karantawa. Wannan shine abin da ya sa kila ake yawan nakalta daga bakinsa cewa mun nemi ilimi ba don Allah ba, amma Allah subhanahu wataala ya ki sai ilimin ya zama don shi. Al-Imamul Ghazali ya ci gaba da wannan rayuwa na taqashshuf da nisantan duniya da ababen duniya har komawansa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wannan a takaice dai abin da za mu iya faɗi a cikin rayuwar Al-Imam Ghazali. Ya wallafa littafai da dama wanda ana cewa da za a raba wato mu'allafat dinsa a yawan kwanakin shekarunsa, to da kowace rana za ta sami littafi ɗaya. Ko da yake yana cikin mutane da aka fi yi wa tasiwa ta kirkirar littafi mare asali a jingina musu da sunan cewon su suka wallafa, alhali kuma ba wallafawansa ba ne, yana cikin mutane da suka fi gamuwa da wannan jarabawa na tasi a cikin tarihin Musulunci, wanda dama babi'a ne na duk mai shahara ya zama ana masa irin wannan tasin a cikin mu'allafat ko a cikin maganganunsa. Al-Imam Ghazali yana cikin wanda suka gamu da watan yawan tasi a cikin abubuwan da suka wallafa. Allah ya kara masa rahma, Allah ya kara masa yarda. Daga cikin mafi muhimmancin mu'allafat din Al-Imam Ghazali babu kokonto, akwai babban malami a wannan zamanin Abdurrahman al-Badawi, wanda ake cewa Amirul Falsafa al-Islamiyya, ya wallafa littafi da sunan mu'allafatul Ghazali, inda ya kokarin tattara dukkan rubuce-rubucen Al-Imam Ghazali. Amma dai kamar yadda muka ce, daga cikin mafi muhimmanci ko kuwa ce mafi muhimmanci ma bil itlaq na littafin Al-Imam Ghazali shine littafin Ihya'u Ulumuddin, wanda wannan littafi ne wanda dalilin sa ma za a ce Al-Imam Ghazali sunansa ya cika dukkan duniya, domin muya ce ne a sami wata maktaba wacce ta cika sunanta babu Ihya'u Ulumuddin. Har wasu suna cewa saboda kirari ga wannan littafi, mutumin da bai karanta Ihya ba za a lissafa shi cikin rayuwa ba, man lam yakra'i al-Ihya falaysa min al-Ahya. Wasu malamai suna cewa da za a ce dukkan littafin duniya a ce babu su idan Ihya'u Ulumuddin ya tsira, to lallai addinin musulunci yana nan cikin alkhairi. Ko da yake dai akwai mubalaga cikin wannan maganganu, amma dai muna kawo su don a gane girman muhimmancin littafin a wajen malaman musulunci a tsawon tarihin duniya. Wannan littafi mai girma Imam Ghazali, Allah ya kara masa rahma, ya tsara shi a wani irin tsari mai ban sha'awa. Tsarin ko shine ya fara shi da littafin ilimi, wanda yake kamar yadda muka sani ilimi shine abin da ake kaddamarwa akan komai a cikin addinin musulunci, kamar yadda magabata irin su Imam Bukhari suka gargaye shi a cikin wannan tsarin, fara littafi da kitabul ilmi saboda fa'alama annahu la ilaha illallah. An kaddamar da fa'alam akan har kalmar shahada, kamar yadda muka gani Allah subhanahu wataala yayi. Imam Ghazali ya raba wannan kitabul ilmi zuwa babi guda bakwai, amma sauran kutubin da ke ciki ya raba shi wato nizamur rabu' wato ko ruba'a, wato ya raba shi kashi hudu, ya fara da kitabu al-ibadat, sannan ya bishi da kitabul adat, sannan ya bishi da kitabul muhlikat, sannan ya bishi da kitabul munjiyat. Kowane littafi a ciki ya kasa shi kashi goma, kowane kashi babi kenan ya kasa shi kashi-kashi haka. Kuma manhajin al-Imam Ghazali a cikin wannan littafin shine kowane abu da muka sani na zahirin ibada yana kokarin kawo da qa'iqul asrar da ke karkashin wannan abin da yake zahiri na ibada, yana kokarin kawo abubuwan da za a amfana da su in da wasu mulkat wanda suke ta'allake da wannan abu, da kuma yanda za a tsira daga waɗannan mulkat din, duka yana ishara zuwa gare su. Al-Imam Ghazali yana kaddamar da ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurgurdan iko a cikin kowane fasali idan ya shiga, ko kowane mawdu'i idan ya shiga. Bayan nan yana bin sa da hadisai, idan kuma babu ayoyi wasu babin yana fara su kai tsaye da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan da afar din sahabbai da salihai wanda suka biyo bayan su, sannan kuma yana bin su kullum da kokarin cire da qa'iq na isharat da ke cikin irin waɗannan ayoyin da hadisan da athar ɗin. Imam Ghazali bai bar mu ba, shi da kansa ya gaya mana abubuwan da littafinsa yake banta da shi a cikin sauran littafai. Ko da yake na ce yana kawo hadisai, amma manhajinsa al-Imam Ghazali ya muhimmanta abin da ya sahala a tsakanin malaman musulunci na riwayan hadisi da ma'ana, wanda yake wannan ba wani bakon abu bane. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama sun ɗauki wannan babin faɗaɗawa ɗin, babin si'a ɗin na riwayan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'anansa. Wannan yana cikin abubuwan da aka yi intiqadin al-Imam Ghazali a kai. To amma dai al-kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala, da kansa al-Imam Ghazali ya faɗi abubuwan da littafinsa yake banta da su. Daga ciki yana cewa daga cikin abubuwan da ya yi abubuwa guda biyar: hallu ma aqaduhu wa kashfu ma ajmaluhu. Watan ba littafinsa bai zo da abin da babu galiban a cikin sauran littafan magabata ba, amma daga cikin abin da ya yi ya warware abin da suka kulle, watan abubuwa da yawa suna nan da kulle, amma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi baiwar warwarewa, ya bashi baiwar warware dukkan abubuwan da suka kawo shi aka mujmalan, shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ba daman fassale waɗannan abubuwan. Sannan kuma tartibu ma baddaduhu wa nazmu ma farrahuhu, watan abubuwan da suke can a watsi can a cikin littafansu, Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi daman tsara su da kawo su tare a waje ɗaya, a tsare, a jeri mai ban sha'awa, da kuma tsari wanda yake ba a rigaye shi a cikin irin wannan tsarin ba. Ijazu ma qawwaluhu wa dhabtu ma qarrahuhu, watan ijazi, watan takaita, summarizing na abin da suka tsawaita shi, wanda za a iya summarizing din shi a kawo shi da mafi karancin lafuzza ba tare da an yi ikhlali da ma'ana ba. Wa dhabtu ma qarrahuhu, kuma da sharhin abin da suka faɗe shi wanda yake tabbatacce, shi kuma zai tabbatar da shi kuma ya ƙara sharhinsa yanda za a fahimta. Sannan a ƙarshe hasfu ma karraruhu, ko kuma biyun ƙarshe hasfu ma karraruhu wa ithbatu ma harraruhu, watan duk abin da yake za a iya wadatuwa daga shi yana sharewa, sannan abin da suka bayyana shi a bayyane yana tabbatar da shi yanda suka bayyana shi, watan abin da yake ƙari ne, hashmu ne, za a iya wadatuwa da shi yana share shi, abin da kuma ba za a iya wadatuwa da shi ba yana tabbatar da shi. Sannan kuma a ƙarshe ya ce ya ƙara kuma da tabbatar da wasu abubuwa wanda wani bai rigaye shi cikin ambaton waɗannan abubuwan ba, ko da an riga shi cikin tsinkayen waɗannan abubuwan. Malaman sun yi sana'i mai yawa kan al-Imam Ghazali da littafinsa, kamar yadda na ce daga ciki faɗinsu, mallam ya kare ihya falaysa min al-ahya, malamai sun yi maganganu a kansa da yawa. Al-Imam As-Suki Tajuddin yana faɗi a cikin lamarin al-Imam Ghazali cewa shi ne hujjatul islami wa mahajjatul din, watan shi ne hujjar musulunci, shi ne hanya madaidaiciya ta addini, da idan mutum yana bin hanyar da yake bi to yana cikin hanyar tsira in Allah ya yarda. Al-Imam Al-Juwayni malaminsa, kamar yadda muka faɗi, yana faɗi a cikin lamarinsa Bahrul Mujtahid, watan dai yabon malamai a gare shi al-Imam Adh-Dhahabi yana kiran shi al-Shaykhu al-Imamu al-Allamatu hujjatul islami ujubatul zamani haka har zuwa karshe mun za a yi magana akan yaban bayin Allah a cikin lamarin al-Imam al-Ghazali ba za a iya takaicewa ba za a iya kancewa ba duk da wannan malamai da yawa sun yi mulawa istidrakat sun yi intiqadat akan littafin al-Imam al-Ghazali ihya ulumuddin wanda yake kuma dama babu mutumin da ya tsira daga nakadi ko daga zargi ko daga gajiyawa faman dalladhi tuja sajayahu kulluha kafal mar'a nublan an tu'adda ma'ayibu daga cikin malamai wanda suke magana akan al-Imam al-Ghazali da littafin sa akwai Abu Abdullah al-Mazari wanda mu'asirin al-Imam al-Ghazali ne yayin maganganu amma abinda malamai suke dauka akan maganan sa shine tunda shi bai hadu da al-Imam al-Ghazali ba bai karanta littafin al-Imam al-Ghazali ba ya gina maganganun sa ne duka akan abin da yake ji daga jama'a akan al-Imam al-Ghazali dan haka ba za a koma ta kan hukuncin sa ga al-Imam al-Ghazali ba dan da shi akwai irin su Abu Walid al-Barqushi shahara malamin nan na maghrib yayi raddi mai zafi mai kaushi akan al-Imam al-Ghazali musamman akan fadin al-Imam al-Ghazali wata magana wacce gaskiyar magana ma ba maganar sa bace an riga shi cikin fadanta Abu Talib bin al-Makki ya riga Imam al-Ghazali fadin wannan magana ita ce laysa fil imkani abda'u mimma kana al-Imam al-Ghazali wannan magana ta ja masa maganganu da yawa ta ja abu da yawa wanda har wasu suka halatta jinin sa saboda wannan magana wasu suka umurni da kona littafin sa wato shi wannan littafin ihya ulumuddin din musamman a kasan maghrib al-maghrib al-kabir a wancan lokacin wato Andalus kenan da kasan inda yanzu yake kaman Spain da Maghrib da Algeria da duk dai al-maghrib al-kabir to su duk da waɗannan abubuwan da suka yi dai magana laysa fil imkani abda'u mimma kana malamai sun yi tawjihi shi tawjihi mai kyau kwarai da gaske kamar yadda al-Imam Abdul Wahhab Ash-Sha'rani ya nakalci waɗannan tawjihat ɗin da bangano to ban da shi ma dai malamai da yawa sun yi magana cewa ba yana nufin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai iya abin da ya fi wannan duniyan bane wa hasha lillah ka'idar malamai a wannan wajen shi ne idan ka sami maganan bawan Allah wanda yake da iskali wanda maganan a zahirin shi ya saba da abin da aka sani a shari'a abin da ya cancanta da mai hankali shi ya bijirar da wannan maganan a mafi yawan maganganun wannan bawan Allah al-Imam al-Ghazali yana da littafai sama da 400 a sanannu saboda haka sai a bijirar da wannan maganan a cikin waɗannan littafan nasa sai ai nemo ma'anan wannan maganar nasa gurgurdan ta'alifat dinsa gurgurdan sauran maganganunsa domin maganganun ne hankali ba sa karo da juna inda za mu ɗauki wannan ka'idan zai taimake mu kwarai wajen yi wa bayan Allah magabata adalci wanda yake kuma adalci haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala a kanmu mu yi wa dukkan bayan Allah wanda muke so da wanda ba mu so ba mihna ba ce ba minha ba ce afwan wacce za mu baiwa wanda muke so mu hana wanda ba mu so wannan magana malamai suka ce al-istihala anan ba istihala zatiya bace istihala ardiyya ce wato Allah subhanahu wataala a cikin ilimin sa ya riga ya a ilimin sa ga yanda zai yi kauru ga yanda zai yi duniya ga yanda zai yi awali to tunda ya riga ya yi shi haka to rashin ladabi ne ga Allah subhanahu wataala a jingina na ƙasa cikin halittan Allah saboda haka yanda Allah nan yayi shine mafi kyan abinda za a iya yi ba dan Allah subhanahu wataala baya cikin ikon sa ya kawo abin da yafi wannan makana din ba a cikin wanda suka intikadin al-Imam al-Ghazali akwai shahararren sufi al-Sheikh al-Akbar Ibn Arabi al-Hatimi yayi intiqadat kwarai yayi raddi da yawa ga al-Imam al-Ghazali amma dai dalilin intiqadat din sa a zatona saboda bambanci ne mai girma na manhajin su manhajin al-Imam al-Ghazali wanda shi ma ya faɗa a cikin muqaddiman sa cewa ilmuman da suke shiryarwa zuwa ga Allah kala biyu ne akwai ilmun mu'amala akwai ilmun mukashafa al-Imam al-Ghazali ya fifita janibin ilmun mu'amala a cikin rubutun sa gaba daya musamman a cikin Ihya Ulumuddin saboda shi ne yake magana akan yanda bawa zai yi ibada ga Allah subhanahu wataala kuma a sanya wato a nufan Allah a sanya manufan Allah subhanahu wataala cikin wannan ibadan ga Allah subhanahu wataala sabanin ilmin mukashafa wanda kawai ilimi ne amma ba a tanzilin sa ba da wani alaka da ibada ko ayyuka da sauransu shi kuma Abu Ibn Arabi al-Hatimi kila gaba daya ba manhajin sa idan mutum ya bi manhajin sa ya san cewa sabanin manhajin al-Imam al-Ghazali ne so da ba mamaki a sami irin wannan intikadat din ya shahara bai tukar sa da yake raddi ga al-Imam al-Ghazali yana fadin barina ila Allah min ma'sharin lahum maradun min kitabi shifa فكم قلت يا قوم أنتم على شفا حفرة من كتاب الشفا فلم نستهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله حتى كفى فماتوا على دين رسالس وإشنا على ملة المصطفى wannan zai mai da mu zuwa ga raddin watan sauran malamai ga al-Imam Ghazali irin su Abu Walid Ibn Rushd al-Hafid wanda yayi raddi sosai shi ma ga al-Imam Ghazali yana daga cikin raddin sa ya wallafa littafi musamman ga raddi ga al-Imam Ghazali wanda yake kira littafin Tahafuz bayan Imam Ghazali ya yi shahararren littafin sa Tahafutul Falasifa wanda yana raddi cewa banda kitabun shifa na Ibn Sina babu abinda al-Imam Ghazali ya sani a cikin falsafa na watan Yunaniyun watan falsafar mutanen Girkawa da wanda suka biyo bayan su mutanen Iskandariya ma'ana Imam Ghazali duk abin da ya karanta a falsafa ya dogara ne ka cokar da abin da ke cikin rubutun Ibn Sina wanda ya sa ya hana karatun falsafa ya raddi ga falsafa saboda abin da ya sani ne kadai a rubutun Ibn Sina da dai maganganu da yawa wanda shi ne Ibn Rushd al-Hafid yayi na raddi ga Imam Ghazali banda waɗannan malamai da yawa kamar Ibn Taymiyyah al-Harrani shi ma yayi raddi kwarai da gaske ga al-Imam Ghazali yayi maganganu da yawa raddin sa gaba ɗaya ga al-Imam Ghazali suna kewayawa akan cewa al-Imam Ghazali littafin sa ya cika shi da hadisai masu rauni mara da marasu asali wanda yake kafin ma al-Imam Ibn Taymiyyah mutane da yawa sun yi irin wannan raddin ga al-Imam Ghazali to sai dai kuma shi da kansa al-Imam Ghazali yana fadi ana muzdal bi'ati fil hadis wato ya faɗa cewa bi'ar sa a cikin ilmin hadisi rauna ce wanda yake an sani a baya ya koma yayin ikbabi a ƙarshen rayuwarsa imin hadisi bayan ya riga ya rubuta littafin Ihya Ulumuddin sai dai wannan gajiyawan a wannan janibin da gajiyawa ne da malamai da sun istidrakin shi kamar Al-Hafiz Al-Iraqi a cikin littafin sa Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar yayi takhrijin hadisan Ghazali yayi aiki da yawa Ibn As-Sukki shi ma yayi aiki akan hadisan Ghazali yayi takhrijin hadisan Ihya Ulumuddin sannan bayan su gaba ɗaya Muftada Zabidi yayi babban littafin sa Tahfiz Salatul Muttaqin a cikin sharhin Ihya Ulumuddin shi ma yayi aiki da yawa saboda haka sun yi istidrakin wannan janibin na abin da ake sukan littafin al-Imam Ghazali a kai sannan abu na biyu da Ibn Taymiyyah ya mayar da raddinsa ko intikadin sa ga Imam Ghazali shine yana yawan kawo maganganu wanda suke watan a ganin sa batani na sufaye da sauransu da wanda yake cikin daqiqul isharat na sufai da makamantan wannan da kuma wasu abubuwan da a ganin sa duk awham ne ma da dalal to dai wannan kuma babbancin manhaji ne manhajin al-Imam Ghazali al-Ishari ba zai daidai da manhajin Ibn Taymiyyah al-Zahiri saboda haka ba ina nufin ne bin mazhaban zahiriya ba almajiran ilimi za su fahimci abin da nake nufi da lafazin al-Zahiri saboda haka ba mamaki idan aka sami irin wannan sabani a tsakanin su koko aka sami irin wannan wata rashin fahimta na Ibn Taymiyyah da manhajin al-Imam Ghazali kuma shi da kansa al-Imam Ghazali yayi littafi wanda yake kokarin fahimtar da mutane isharat din dake cikin al-Ihya ya Ulumuddin shi da kansa yayi tahlilin da yawa daga cikin isharat din da suka gano da ga mutane wanda ya kira littafin al-Imla ala isharatin ihya dan uwan sa ma Ahmad ibn Muhammad yayi ikhtisarin littafi ya Ulumuddin ne ya cire dukkan abubuwan da ake ganin za su iya zama ghamidai ga mutane wajen fahimta sannan yana zargin sa da cewa littafin sa gaba daya satwi ne akan malamai guda biyu Abu Talib ibn Makki a cikin littafin sa Qutul Qulub da Abu Harith al-Muhasibi shahararren malamin nan to amma muhimmi dai shine dukkan malamai ba wani wanda ya kukuta daga nakalta daga istifada daga wasu mutane Allah ya saka wa malamai da alkhairi suna cewa al-aqariyun nadir falaqatu arba'ihi min ghairihi dan haka kasancewa al-Imam Ghazali ya amfana da Abu Talib ibn Makki ko ya amfana da Abu Harith al-Muhasibi ba na kasa bane muhimmin abu shine me ya kara akan wannan abu da ya amfana da su kuma ya nafi ya kyautata fahimtar wannan abin da ya dauko daga wurin su ya kyautata kaddamar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa al-Imam Ghazali da alkhairi cikin wannan jihadi mai girma cikin wannan littafi wanda ya zama faridu a zamanihi wannan littafi wanda ya zama
marji'u al-tullabi wal-ulama, wannan littafi wanda ya zama al-mafaratu al-wahida, wanda ya zama watan haske wanda yake haskaka almajiran ilimi wanda suke nufin Allah subhanahu wa ta'ala da ilimin su, wanda suke nufin lahiran su da gyaran zukatan su, ba mujarradin karanta zahirin baki da gardama da lujaja da kokarin cewa su suka fi sani da iya kawo hujjoji da kokarin daukaka da ilimi na fiqh na zahiri kadai ba tare da rabbata wannan fiqh da rayuwarsa, shine janibin ruhinsa, shine janibin tsarkake zuciya, wanda wannan shine abin da ya haifar da Imam Ghazali ya ga cewa akwai bukatar ya wallafa wannan littafin Iyaul Muslimin kamar yanda ya fada a mukaddimin sa. Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi insha Allah. Idan muka zo karatu na gaba za mu shiga cikin wannan littafin, muna dauko darussa gurbadan abin da Allah subhanahu wataala ya ba mu iko muna karantawa. Allah subhanahu wataala ya taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.